وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ga tambayoyi kamar haka. Tambaya ta farko, da fatan malam ya tashi ya sha ruwa lafiya. Malam, ina da tambaya akan bambanci tsakanin tafsir da wa'azi. Ma ina tambaya akan kiran as-salatu, akwai masu kiran as-salatu da wuri, wasu kuma suna kira daga baya, daga shi sai a shiga sallah. To shine nake tambaya, wanne ne daidai a cikin su? To kafin nan, yau ranar Juma'a 7 ga watan Ramadan 1438 Hijiriya, kuma yau muna 2 ga watan 6 2017 miladiya, a wannan masallaci da muka saba haduwa na Al-Khulafa'ur Rashidun da ke kan titin Afalla a Agege a jihar Lagos State, wato a kudu maso yammacin Najeriya, da muke karanta Al-Qur'ani tare da fassara ma'anonin ayoyinsa a cikin tafsirin da muka saba a wannan azumi a cikin suratul Anfal. To shine zamu fara gabatar da wasu daga cikin tambayoyin da muka karba tun jiya. Amma da wannan tambaya, bambanci tsakanin tafsir da wa'azi. Abin da ake nufi da tafsiri shine bayyana abin da Allah yake nufi a cikin ayoyin da ya saukar a littafin da ya aiko manzonsa da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, shine Al-Qur'ani, tare da zaƙulo hukunce-hukuncen da ke cikin littafin da kuma hikimomi. Shi kuma Al-Qur'ani a cikinsa akwai wa'azi, a cikinsa akwai tarihi da labarai, a cikinsa akwai kwaɗaitarwa da tsoratarwa wanda shi ne wa'azin, a cikinsa akwai bayani na aƙida da bayani na ibadu, a cikinsa akwai abubuwa da yawa wanda bayan wa'azi akwai abubuwa daban-daban, wanda wani lokacin ana faɗan wasu abubuwan a dunƙule, ragowar bayanin yana wasu wuraren a cikin Al-Qur'ani, wani abun kuma sai ka fita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ka nemo shi, wani abun kuma idan aka faɗe shi Qur'ani ya faɗi faruwarsa, amma kuma yau da gobe kuma ta nuna faruwar abun, in an kawo shi sai kuma a zo a faɗi abin da yake faruwa yau da gobe domin a ƙara haskawa mutane ma'anar ayar ta fito fili. Wani lokacin kuma wasu suna musu da wani abin da ya shafi Al-Qur'anin. To idan an samu irin wannan, to shikenan sai a mayar da martani ta hanyar kawo abubuwan da suka dace. Wannan a taƙaice shine tafsiri. Ya kamata kuma duk abin da mutum zai yi na tafsiri ya zamanto yana da dalili, da magabata su kai amfani da wannan dalilin, kada kuma ya fita daga ƙa'idoji na shari'a. Saboda haka ba a yin tafsiri sai da tarin karatu. Idan ko mutum ba shi da tarin karatun, zai iya dogara da abin da masu tarin karatu suka rubuta suka wallafa. Shi kuma wa'azi shi ne amfani da hikima wajen jan hankalin mutane da kwaɗaitar da su da tsoratar da su. Ko da ayoyin Al-Qur'ani ko kuma da rayuwa ma ta yau da kullum, ba dole sai kana malami ba za ka yi wa'azi. To amma wani lokacin akan samu alaƙa tsakanin tafsiri da wa'azi. Wataƙila wanda ya faɗi wannan ya ji wasu bayanai da nai ne a ziyara da muka kai tafsirin Malam Bukhari wanda ake yi da yamma a nan a Falla ɗin. In dai ya saurare ni a ciki, na yi bayanin cewa a da ga yadda tafsiri yake lokacin magabata, amma saboda yanayin canjin tarbiyya ta mutane, wanda kuma da manzon Allah ya faɗi hakan za ta faru, man yashi minkum fa sayara ikhtilafan kathira, hadisin Al-Irbat ibn Sariyata wanda Imam Ahmad ya rawaito shi da Ashabu Sunan illa An-Nasa'i. To al'amura da suka canja sai zanto dole ana buƙatar a ƙala ƙulla alaƙa tsakanin zukatan mutane da Al-Qur'ani, wani lokacin sai a ƙale rawaito abin da salaf suka faɗa na tafsiri a ringa yi wa mutane wa'azi ƙarƙashin hasken ayoyin da aka karanta, wanda an samu malamai masu haka irin su Sayyid Kutub, irin su Rashid Rida, irin su Sa'id Hawa ko Hawa, irin su Wahba Zuhaili, irin su Habanna Katil Maidani, musamman 'yan alharakar Islamiyya ko Asahawar Islamiyya cikin wa'anda suke 'yan Ikhwanul Muslimun da sauransu, irin su Abul A'la Al-Maududi a cikin Tafsirul Qur'an, wanda yawanci zaka ga tafai ne dindima dindima na tafsiri, amma ba kowanne daga cikin su bane yake karkata zuwa ga makaranta ta salaf wajen tafsiri. Yanzu Sayyid Kutub in ya dinga tashi da larabci da bayani da wa'azi da nuna maka abin da ya kamata zai kai maka tafsiri, kuma tafsirin nasa akwai wurare da yawa da malamai suka yabe shi, a wuraren akwai wuraren da kuma malamai suka kama shi da cewa yayi kuskure, irin su tafsirin Sa'id Hawa din, kaga tafsiri ne haraki wanda ana yi ne dan a wato tunda yanzu duniya ta fuskanci wani yanayi na boko da wayewa, to da kuma inkarin wa'ansu abubuwa na hakika ta addini, to su sai suka karanta bokon suka fahimce shi sai suka shiga a ciki kuma suke yin gyara. To wannan kaga duka zaka iya sashi cikin tafsiri na wa'azi, kuma da yawa daga cikin karatuttukanmu a yau, yawancin tafsiranmu da muke yi a yau galibi kusan idan ban ba kirgawa akai alƙalumma ba, amma dai in na ce maka ya kai kaso 90 bisa 100 ko 95 bisa 100 dai yawanci tafsiri ne na wa'azi, wanda galibi tarjama ce ta mufradatul Qur'an. In kuka fahimci me Allah yake nufi kuma a ciki, sai a kwadaitar da ku, a tsoratar da ku, a umarce ku, a hane ku. Yawanci ana samun tsirarin tafsirai waɗanda su malaman suna karkata ne zuwa ga rawaito abinda magabata suka faɗa dangane da abinda ya shafi tafsiri, amma ba su da yawa. Duniya tana buƙatar kowane ɓangare, a wannan zamanin dole ana buƙatar wa'azi, domin akwai wanda in ya zo tafsiri dama abinda ya zo yi shi ne a ja hankalinsa, a nusar da shi, a nuna masa hanya. To kamar yadda na faɗa a can, shi irin wannan in ka zo kana ce masa ƙala haddasana wa na ƙala haddasana na, Allah Allah yake ka gama ƙala haddasana ɗin, ka faɗi menene haddasa kumɓin. In ka kama hadisi kawai shi abinda ke so ka gaya masa, ba sai ka ce mai ingantacce ne ko ba ingantacce ba, kai ka je ka duba ka gane. In ka gane ka zo ka ba shi iya wanda ya inganta kawai. In ka cika bayin bayani zai ta bacci shi kam. Amma in za ka yi ta kawo labarai da kissoshi, to a lokacin da shi za a fara kuma da shi za a gama. To kaga irin wannan mutanen suna buƙatar lallai su samu irin mutanen da za su tafi da irin tsarinsu. Akwai kuma wanda su kan ba ma za su saurare ka ba sai sun tabbatar da cewa lallai abin da kake rawaitowa akwai shi a littafi. In suka tabbatar da cewa molanka ne ko labarai ne, to labarai kowa ma zai iya. To su ma irin waɗannan waɗanda waɗannan nabiyin su ne khairun nas, wanda suke buƙatar komai da dalili, sai dai kuma ba su da yawa. Akwai kuma a cikin malamai akwai wanda duk yanda za ka in ka ce masa sai ya karanto abin da ke cikin littattafai ya nakalto maka ba zai iya ba, ko dai saboda ba shi da karanci, yana da karancin jari na malaka ta ilimin da zai iya leƙa littafin tarihi ya riƙe abin da yake ciki, ya leƙa littattafan fiqhu ya riƙe, na usulul fiqh ya riƙe, na abin da shafi hadisi ya riƙe, na ulumul qur'an ya riƙe, na ulumul hadis ya riƙe, duka ya tattara kuma izo ibaka. In ma ya karanta wani littafi daya, in ya shiga nabiyin ya manta abin da aka ce a na ɗayan, to kuma in ya ci hankalin sai da rabu a wajen tafsiri. To wannan amma yana da ƙwarewa wajen wa'azi, sai a bar shi ya yi wa'azi. In ya so inda suke da sha'awa sai su zo, tunda Allah ya sa an samu nau'antuwar masu tafsirin a wurare daban-daban. Wani kuma in za ka yanka shi ka ce kawai ya yi maka wa'azi a cikin tafsiri ba zai iya ba, dole sai ya ce maka wane ne ya rawaito da wane da wane, ga hukuncin hadisin, ga yadda yake, wannan ayan ma wane ya fassara ta a kaza, wane ma ya fassara ta a kaza, wane ma ya fassara ta a kaza. Wannan a taƙaice kenan gwagwadon abin da na fahimta na bambanci tsakanin wa'azi da tafsiri, amma a gurguje na bayar. Akwai ɗan uwa da ya tambaya game da na yi bayani akan mas'alar ganin Allah a mafarki. cewa shi ma da alama wanda ya je tafsir, wanda ya je ya saurare ni a wannan waje ne na yi bayanin cewa al-Imam al-Auza'i ya yi mafarki sai ya ga Allah a cikin mafarki. Sai Ubangiji ya ce masa, kai ne kake rawaito sunnar manzona da hadisansa kake yaɗa ta a cikin mutane? Ya ce, bi fadlika ya rab. Sai ya ce, to roƙi abin da kake so. Sai ya ce, Allah ka kashe ni akan musulunci. Sai ya ce, qulu ala sunna. Kila abin ya yi wa wasu babbar kwai a ce an ga Allah a mafarki. Don Allah yadda za mu zo mu ɗan yi nazari a kan mafarki kaɗan, idan muka zo wa izi yurikahumullahu fi manamika qalila a cikin wannan sura. Saboda haka ba sai mun yi gaggawa ba, kuma in Allah ya kai ranmu za mu riske ta a wannan shekarar in Allah ya so ya yarda. Saboda haka za mu ɗora a kan inda muka tsaya saboda ƙurewar lokaci. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين لك أنها يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.
Haƙƙi da gaskiya, kuma hakan ya zama alkhairi. Da can kuma gashi da yawa daga cikin muminai ba su so ba, har suna yin musu da kai akan gaskiya bayan ka ce musu muje la'allallaha yunaffilukumuha, me yiwa Allah ya sa ku ci nasara ku ci ganimar wannan ƙungiya ko tawaga. Kuma ƙarshe ya zo hakan ya zama alheri, to kamar haka ne Allah ya ɗauki al'amarin rabon ganima ya komar da shi hannunka. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ألوكا تنباين دا وتسن ترجي كيكا تي أنا كورا سزوا غمتوا سنا كلنتا كما كتنا مسو لوكا تندا الله يكي مسو القوري يكي مكو القوري انتي و زاكو سامنا سرا كتغلبا أكن إيرغا تشم كنجوي ننغو دازي ودي كنجر أبو سفيان وتتتقو كل راكو ما دبو da dukiyar da an iya satar da dinare 50,000 zahabi da take dauke da mutum 40 karafka wanda suka taso daga Sham, wanda dama kun san tafiyar su, sanan ka tura aka je aka yi muku binciken gasunan sun taho kuka fito domin ku tare su, to za ku ci nasara akan su in su kuka riska. In kuma ba su kuka riska ba, akwai rinduna da za ta taso daga Makka wacce ta sojoji ne asinda kayan yaƙi da makamai wanda adadinsa ya kai mutum 1,000, to ɗaya daga cikin biyun nan dai za ku ci nasara a kanta. To jin cewa akwai ɗaya tana ɗauke da makamai, ɗaya kuma tana ɗauke da kayan abinci da raƙuma, tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum, sai kuke fatan ina ma dai wacce ba za a sha wahala ba, wacce ba makamin, wacce ba mashin, wacce ba sai an yaƙi ba, wacce kawai za ku kaɗo raƙumin ita ce za ku ci nasara a kan nata. Shi kuma Allah, wa yuridullahu an yusiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin, Allah yana so ya tabbatar da gaskiya cikakka da kalmominsa, kuma ya balle ya bintike tushen kafirai, kuma a ƙarshe Allah ya tabbatar da gaskiya ya kuma tozarta ƙarya ya lalata ta ko da mujrimai mushrikai sun ƙi. Wannan sai ya ba izuwa ga nazari akan abin da ya faru a yakin Badar, farkon yakin da musulmai suka ci nasara suka fatattaki arna Allah ya ɗaukaka gaskiya ya ɗora gaskiya akan ƙarya ya kuma halakar da kafirai ya kunyata su. To mun yi bayani wanda a bayanin namu mun zo har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasa rundunarsa zuwa kaso biyu. Akwai ɓangaren muhajiruna wanda aka ba sayyidina Ali tutar, akwai ɓangaren ansar wanda aka ba wa Sa'd ibn Mu'adh tutar. Sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasa rundunar ya rarraba jagorancin, wato ya rarraba jagorancin da yadda za a yi. Sanya Zubayr ibn al-Awwam shine kwamandan ɓangaren dama, kwamandan ɓangaren hagu kuma al-Miqdad ibn Amr. Sannan dama su ne suka taho da dawakai. Wani zai yi tato ya aka yi aka zaɓi Miqdad da Zubayr, dama suna da jarumta, matuƙar jarumta. Zubayr ibn al-Awwam tun yana ƙarami alamomi na jarumta suka bayyana a gare shi. Littafan tarihi suna nuna cewa akwai sanda wani barde ya shigo shi ko a lokacin yana can bayan gida, ya rufe mahaifiyarsa ya ce ina Zubayr da makami a hannunsa. Ba ta ji tsoro ba, ta ce gashi can. Ya je ya zagaya inda yake, kawai sai ta ga bardan ya fito yana nishi yana haniniya. Ta ce a wajattahu, sai ta same shi ne ya ce na'am. Ta ce kaifa wajattahu, a asalan wa tamran am asadan fi zabran, ka same shi ne wato zuma ce da dabino da za a iya cinyewa cikin sauki, ko ka same shi zaki ne in garma hamshaki kai? Sai ce bal asadan fi zabra, ce na same shi ne zaki hamshaki. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su ɗaya ɓangaren dama ɗaya ɓangaren hagu saboda su ke da dawakai. Sannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake obasiyin rundunar da baki ɗayanta. Sannan kamar dai yadda muka yi bayani, Qais ibn Abi Sa'sa'a wanda shi kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tasa a gaba kamar shi ne direban rundunar gaba ɗaya. Sai zanto dama Zubayr hagu al-Miqdad, gaba kuma wato shi ne Qais ibn Abi Sa'sa'a. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka yana control ɗin waɗannan kwamandodin. To ana cikin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina. Kamar yadda muka faɗa, da ya fito daga Madina sai ya ɗauki hanyar Makka ta hanyar Wadi al-Aqiq, kamar yadda dai ake tafiya Makka a yanzu. Suka tafi suka tafi suka tafi sai da suka je wani waje da ake kiransa Rauha, wanda a nan ne ake samun maraba hanyar Jidda a yanzu kenan, tsohuwa da kuma sabuwar hanya da kuma hanyar da za ka bi kai Makka in ka baro Madina kenan. To suna zuwa Rauha, a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya mayar da Abu Lubaba saboda ba shi da lafiya, baya jin daɗi. Yace ya koma ya je ya karɓi jagorancin Madina a hannun Ibn Ummi Maktum domin ya zama shi ne zai ci gaba da jagorantar mutane. Sai manzo Allah ya ɗau hanyar hagu, wato wacce hagu kenan hanyar da za ta yi Makka. Sai ya bar hanyar hagu wacce za ta yi Makka, sai ya ɓangaren dama. Tunda in ka taho dama, ko yanzu ne in za ka yi Jidda za ka yi dama kai hanyar Yambo, Makka kuma sai ka yi hagu. In ka taho kenan ka zo mararraba, ka bar miƙati da kaman kilomita 20 ko 10 sha wani abu ga wanda ya taɓa zuwa Makka daga Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi hanyar nan ya nufi Badar kenan. Yana ta tafiya yana ta tafiya har sai da ya zo wani wata zaza. An ce zaza shine da Larabci ake cewa wadi, wato wuri da yake filin da yake tsakanin duwatsu wanda a iya ma samun mutane a wajen sa iya rayuwa. Wanda wannan wadin ana kiransa da suna Rahman, tsakanin Naziya da kuma surkuɗin duwatsun da ake kiran wajen As-Safra, wanda kuma har yanzu wurin yana nan da sunansa. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce wannan rukuƙin, sannan sai da ya je dab da duwatsun Safra ɗin. Sannan ne anan sai ya tsaya. To da ya tsaya, kamar yadda ya tabbata a cikin Sahihu Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura wani mutum da ake kiransa Busbus ibn Amr al-Juhani. a wata nusa kuma kamar da Imam An-Nawawi Allah ya ji ɗansa da rahama yayi istidraki ko kuma a cikin nassin wannan busus abin da yazo a cikin sira ta Ibn Hisham kenan amma a cikin nassin hadisin sahihu Muslim da na gaya muku ba sai mun janyo matanin ba wanda shine hadisi na 1901 sunansa Busaisa ibn Amr al-Juhani da shi da Adi ibn Abi Ragba al-Juhani da manzo Allah kuma yazo daidai wajen rukun safara din sai ya tsaya sai ya aiki wayannan bayin Allah guda biyu yace za mu dakata a nan muna so ku yi gaba ku je ku gano mana labarin hanya ku kwankwasa ku ji me ke faruwa a hanya gaba za su yi ba kanto sai kima ta Annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Sufyan yana baya amma saboda basira da hangen nesa bai tare shi a baya ba kuma yanzu zai tura a je a yi bincike sai ya tura gaba to sai wannan busbus din da shi da Adi ibn Abi Ragba sai suka tafi suna zuwa suka je suka yi masa nazari da binciken abin da yake faruwa sai suka ji labarin cewa lallai akwai birbishin zuwan Abu Sufyan wajen domin sun je sun samu wani dattijo da suke tunanin yana da masaniya akan tafiyar Abu Sufyan to kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da hanyar ba matsala gaba sai ya dakatar da rundunar sai ya dauki sayyidina Abubakar Allah ya tsara yadda a gare shi sai suka dan kebe sai ce mu je mu bincika mu ma da kanmu kaga jarumta irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi shi suka je wajen wani bawan Allah da ake kiransa Sufyan Abdumari kamar yadda Ibn Hisham ya kawo a cikin sira shi wannan wani tsoho ne tukuf a wurin wanda shi a nan yake a Badar in sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa wurin kafin sahabbai su isa ita Badar kun ga ai sunan wuri ne ko amma asali wata rijiya ce a wurin kun san suna da fatarar ruwa saboda wurin sahara ne in aka ma haƙa ramin ba lalle ne a cimma ruwa da wuri ba daka duk inda aka yi sa'a aka samu ruwa zaka ga wajen ya shahara tsakankanin Larabawa to shi asalin Badar din rijiya ce ta kabilar Banu Ghifar wanda shi ma wannan mutumin Sufyan Abdumari dan kabilar Banu Ghifar ne to wanda ya haɗa rijiyar Badar din sunansa Badar sai aka sanya mata suna to wannan mutumin Sufyan Abdumari Al-Ghifari dattijo da suka je manzo Allah sama ya sami ba musulmi bane sai suka je suka same shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace tambaya muke so kai ka ba mu amsa shin da Allah kuwa ka samu labarin hucewar wani mutum ana kiransa Abu Sufyan da raquma ya tafi fatauci kuma ka ji labarin tahowarsa sai ce to gaskiya ba zan ba ku labari ba sai kun gaya mun ku su waye sai manzo Allah kuma daga ina kuke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in akhbartana akhbarnaka a kai ka fara gaya mana tukuna in ka ba mu labarin mu kuma ba za mu maka ƙarya ba mu ma za mu baka sai da tije ce to zaka bi za kun yarda in na gaya muku sai kun gaya mun ku su waye kuma daga ina kuke ya suka ci manzo Allah sama ya ce kwarai za mu gaya maka daga inda muke sai ya ce to ukhbirtu anna muhammadan kharaja fi tarihi kaza wa kaza ya ce to gaskiya ina nan na ji labari akwai wani bawan Allah mai suna Muhammadu bai san manzon Allah ne a wurin ba gaba daya ya fito shi da sahabban shi da mutanansa ranar kaza suka baro Madina sinyo nan yankin yace to la in kana al mukhbiru sadiqan in dai wanda ya gaya min da gaske yake yi to fa huwa al ana fi mahalli kaza to yanzu ba su huce wuri kaza ba in dai ya faɗa din ko manzon Allah anan suka yada zango da sahabbansa sai da tijan yace kuma na san Abu Sufyan na ji labari daga karabka an ce ya baro sham a ranar kaza kaza to in har wanda ya ba da labarin bai yi ƙarya ba to yanzu yana daidai wuri kaza kuma wurin da ya faɗa daidai wurin da Abu Sufyan din yake ne kun ga ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alikit na cewa yanzu to daga wannan wurin zuwa daga inda Abu Sufyan yake zuwa inda manzon Allah yake to bai huta saura kwana kaza ya iso ba yanzu kun ga ba su tafi yaki ba ba shiri ba ba tunanin yaushe wannan rundunar za ta iso zuwa inda suke sai yake cewa to manzo Allah sama da yaji haka sun gama jin abin da suke ya rage su ma suka mai alƙawari to manzo Allah sama kuma baya ƙarya kuma bai taba saba alƙawari ba to amma kuma anan ku lura akwai baraka in yace masa mu ne su Muhammadu to kai tsaye yanzu in Abu Sufyan ya zo za a iya bashi likaci ma kuma yaki dan zamba ne to ya za a yi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa hikima ta masu hikima sai ce akhbirni min ayna antum ku kuma mutanen ina ne sai manzo Allah ya ce nahnu min alma mu daga ruwa muke amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga ruwa yake nufi bai harfin daga ruwa kun gane bambanci daga ruwa muke ma'ana daga tsallaken teku amma an kace daga ruwa muke asalin halittar mu daga ruwa ne fal yanzur al insanu mimma khuliq Allah ya ce mutun ya kalla mana da me aka halice shi an halice shi ne da ruwa kun ga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai masa tauriya amma nake nufi da tauriya shine ka bada jawabi wanda shi wannan jawabin zai iya daukar ma'ana ta kusa da ma'ana ta nesa to kai kuma kana da wata manufa ko ba za ka yi ƙarya ba kai sai ka nufi ma'ana ta nesan shi ko mai sauraron ka sai ya zaci ma'ana ta kusan kake nufi ka ka tifar da shi kenan kuma ba ƙarya ba ce min alma'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba anan ya taba yin tauriya ba ya taba yi wa wani tauriya da ya so ya dan bugi cikin wani sahabinsa ko kuma ya dan sa masa raha abinda Bahaushe yake cewa tsokana irin ka dan yi wa mutum raha da wasa ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so in za a fita yaki ni ma a saman min wani amala na raƙumi ni ma in hau dan in je yakin nan ni ma in nuna tawajinta Allah da yake kwantar da hankalinka za mu samu wani dan taguwa mu baka. An ce dan taguwa dan jariri kenan. Sai mutumin ya dinga kallon kansa a'a hadisi yana cikin Ash-Shama'il na Imam Tirmidhi. Yace a kamar di girma na dinna a ce waladun naqa dan karam dan taguwa sai manzo Allah ya masa dariya ce wa hal talidul jimala illa nu to ba taguwa ce take haifar raƙuman ba. Duk wani raƙumi ai dan taguwa ne. Haka wata mata ta zo ta samu manzo Allah ta ce ina so ka roƙa min Allah ya sa in shiga aljanna manzo Allah ya ce ayya tsofaffin mata ba sa shiga aljanna ta zauna tai ta kuka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dayatar da ita tana kuka ya tambayi matansa suka ce ka ce mata tsofaffi ba sa shiga aljanna ce ba haka nake miji ba ina nufin sai Allah ya maida su ƴan mata wannan tauriya kenan dan dai ai kakaci da kuma sanya farin ciki a zukatan mutane ana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce nahnu min alma yace da yace a min alma ka ji wasu mutane kuma daga can tsallaken ruwa suke ma'ul iraqi ko can tsallaken tekun fasha kenan daga iraqi kenan ko kuma ruwan ina yana ci dai jajantawa shi dai ya sani su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaba suka wuce kuma sun cika alƙawarin su min alma'i mu dai daga ruwa muke yace min ma'i min ma'il iraqi sai dai ya kasu kuma sai ya ji kunya kai ya ma ƙara tambayar su to kun ga anan su da lokacin da wayannan ƴan aisha nan su ma busbus ibnu amr al-juhani da kuma adi ibnu abd al-raqaba da suka je su bisu samu sun hiyar da mutumin ba kai tsaye amma sun ji wayansu ƴan mata suna hira ɗaya tana cewa ki taimaka ki ranta min ka zamana ta ce ranta miki ina zaki samu kuɗin biya na sai ta ce zan kwa biya ki domin na ji labarin Abu Sufyan ya taso da raƙuma daga Sham tun ranar kaza nan da rana kaza za su iso nan in ku har sun iso kin ga kansu wuce ai za su nemi ma'aikata zan je in musu aiki sai in biya to su kuma wannan ɗan aiken sai suka ga wannan dattijan ya matso sai ce ɓarai kuwa ni ma na ji labarin tasowa Abu Sufyan kuma ranar da ta faɗa ranar zai iso nan kuma na san za ta yi musu aiki ta biya ki sai suka je suka kawo manzo Allah sama rahoto shi ne manzo Allah ya zo ya samu mutumin da kansa ya yi hira da shi ta dattako ya tatsi bayanai abin kaga shugaba ba komawa ke gefe sai dai a yi masa aiki ba zai sa a yi masa aiki amma kuma shi ma zai shaggara ƙwaƙwalwar shi ta ba a so a samu shugaba mara tunani wanda kawai za a kalli wani abu nasa a ce ba a kallon kuɗinka a baka shugabanci ba a kallon tsufanka da shekarunka kawai a baka shugabanci ba a kallon da darura a ce saboda mahaifinka ne ya gama kai kuma wajibi ne kai zaka ci gaba ba wannan kadai duka wayannan za su iya zama dalili na shugabanci amma ba su kadai ake kallo ba an fahimta to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi haka to bayan manzon Allah ya koma to shi ma Abu Sufyan yana tafafa yana kula daga ba kawai ya ji a cikin sa hanya ba lafiya dan haka a inda yake sai ya dakatar da rinjinar sa kawai sai ya taho da kansa sai da ya karso har inda badar take sai wasu hanyoyin da ba za a ganshi ba shi ma kuma sai ya zo ya samu dattijo sai ya ce masa dattijo yaya batun hanya kuwa an ce Muhammadu ya fito da sojojinsa haka ne yace to na dai ji labari ba wasu mutane da ka gani da baka amince da su ba yace to gaskiya ni dai ba wani wanda ya zo min yace ya ga Muhammadu amma na ji labarin an ce sun fito kuma in dai da gaske ne lokacin da aka ce sun fito din to ba za su fito wuri kaza ba amma dai wasu mutane biyu sun zo na gansu suna shawagi da dawakai tunda manzo Allah sallama sun ce daga ruwati da ka kai tsaye ma ba sai ya bada labarin to Abu Sufyan yana da basira sai ce sun taho da raƙuma na gansu haka suna shawagi ban san ko su waye ba yace aina suka suna ina ce sun tuni sun tafi nane ne suna rasa aina suka zauna ce a can sai ce to nuna min wurin yana zuwa kawai sai ya dinga sabeyin wurin shi Abu Sufyan sai kawai tunani ya zo masa ai raƙumi da wuya a ajiye shi bai kashi ba sai ya dinga bi sai da ya nemo inda raƙuman suka yi kashi don ya ga waɗannan mutanen ƴan ina ne da ya ɗaura raƙumin kashin raƙumin sai ya marmashe shi yana marmashe shi sai ya ga alamar ƙwallon dabino ya shanshana dabino ne ya ce wallahi wannan dabinon Madina ne duk yanda aka yi wannan mutanen ƴan aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu kun ga an gamu kenan ko wai mai ganga ya faɗa ribiya to saboda haka yanzu kowa sai ya shiga taitayinsa to Abu Sufyan kawai sai ya ce ba lafiya a hanya Muhammad ya riga ni zuwa wurin nan dan haka abin da ya zama min wajibi shine in sanar da mutanen maka cewa amanarsu da take hannuna ba zan iya kawo ta maka ba wanda su kawo min dauki na ka sai layin tafiyar ta sai tsaya inda yake sai ya safarci wani bawa a cikin matafiyan nasa wanda yake da gudu ana kiransa Damdam ko Damdam ibn Amir al-Makhzumi wanda dama su sun shahara da gudu na fitar hankali zai iya yanke tafiyar da za a yi ta a kwanaki cikin dan takaitaccen lokaci sai ya ce to abinda nake so da kai ka yi maza-maza ka je ka gaya wa mutanen maka ga halin da ake ciki to su kuma mutanen maka suna can a cikin rafkanar su suna jira a kawo musu dukiyarsu sun ji labari dukiya ta taho to akwai Atika bintu Abdul Muttalib baffanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayar Abbas ibn Abdul Muttalib baban Abdullahi dan Abbas a lokacin da ita din da Abdullahi dan Abbas duka ba su hijira ba suna maka ba su musulunta ba kawai sai ta yi mafarki da ta yi mafarki mai ban tsoro da firgici sai ta gaya wa sai ta kira Abbas ibn Abdul Muttalib sai ta ce masa kai na fari mafarkin me kika yi ta ce ina bacci jiya na yi mafarkin da yake nuna mai in dai fassararsa ta tabbata to wani sharri zai faru akan mutananku a Makka juwan nan ba ƙuraishiyar ƴar uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta musulunta daga baya shi ma Abbas ya musulunta mai ce gani ta ce ra'aytu rakiban ala ba'irillah, ni dai kawai da ibnu isham ya rawaito a cikin sira shafi na 644 a cikin bugun da aka yi masa mai guda daya, ta ce naga wani mutum a mafarki ya haura kuni sai da yazo cikin ƙwaryen maka al-aqsa sai ya daga sautin sa yana cewa ala alam firu ila masari'ikum, ya ku mutanen maka ku fito ku je inda za a kashe ku, ya ku mutanen maka ku fito ku je inda za a kashe ku, so uku yana fada. Tace yana cikin yin haka sai durkusar da raqumin nasa a daidai inda Ka'aba take, yana durkusar da ita, to a lokacin tace sai naga naji yana ta fadar wannan magana, to a lokacin yaje bakin Ka'aba yaje ya hudu dan Jabal Abi Qubais inda Safa da Marwa take, anan ma yaje yayi, to yana kan dutsen sai yaje ko wani kurman dutse kato daga kan Jabal Abi Qubais, dutsen yana zuwa kasa sai ya fashe ya tarwatse bombin ne blasting sai ya tarwatse, babu wani gida daga cikin gidan manya a garin Makka nan sai da wannan burbushin dutsen da ya tarwatse sai da ya shiga wannan gida. Tace to ina ganin wani bala'i zai faru a garin nan wanda ba wani gida da za a bari bala'in bai shiga gidan ba, to amma sirri ne ta gaya masa. To shi kuma Abbas jin wannan mafarki dama shi tunaninsa da zuciyarsa ba tana kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kawai dai bai bayyana musuluncinsa bane a lokacin. To da ya ji haka da ya tashi akwai wani abokinsa daga kabilar Banu Rabi'a, sai ya kira shi ya ce kaji ku abin da yayata ta gani a mafarki ƴar uwata, shi ma sai ya tsorata amma fa sirri ne. Sai shi ma da ya tafi sai ya samu wani abokinsa sai ya ce bari in ga wata magana amma sirri ce. Ana nan sai labari ya dinga circulating har sai da ya isa zuwa ga kunnansa Abu Jahal Ibn Hisham. Manya-manyan mutanen Makka duk sai suka ji labari, to sun san nagartar wannan gidan da aka yi mafarkin kuma sun san komai zai iya faruwa, da haka sai suka shaka suka yi fushi. To ranar nan Abbas ya zo zai dawafi, kawai sai suka yi kafada da Abu Jahal. To shi wai ga tsagerar shi Abu Jahal sai ya ce in ka gama dawafin ka zo nan muna da mitin da kai da ni da manya-manyan dattawa na Makka. Ya ce to shi kenan, ya dawafinsa ya gama irin wanda suke a jahiliya ya gama sai ta inda Abu Jahal yake, aka sa shi a tsakiya for interrogation, SSS za su bincike shi. Abu Jahal ya buɗe bakinsa ya ce yaushe kuma kuka fara samun Annabi ya mace bayan da kun yi ƙarya samun Annabi namiji, yana nufin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan. Ya ce me ya faru, ya ce yanzu bai ishe ku ba kuma na ƙarya cewa an aiko manzo a cikinku namiji, kuma sannan yanzu sai wata mace da za ta zo ta ce wai kaza ta ga kaza ta ga kaza ta ga kaza. Ya gaya wa Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbas ibn Abdul Muttalib bai ce masa komai ba. To yana gama gaya masa sai ya tafi. Shi kansa har ya fara tunanin to wai abinda wannan mata ta yi mafarki ko zai faru ne ko ba zai faru ba. To a ranar dare ya yi washe gari, kawai sai ga ɗan aiken Abu Sufyan ya iso, kuma yana zuwa da ya tashi sai ya cire rigarsa ya sanya abu a fuskarsa ya dinga birgima ya je Ka'aba ya dinga faɗa ya ku mutanen Makka ku je ku tara raƙumanku, ya dinga faɗa so uku ya je Jabal Abi Qubais din ya dinga yin abin da sai da hankalin mutane ya tattaro kansa gaba ɗaya, duka suna ji wasu sai gabansu ya faɗi saboda sun riga sun ji wannan labari da aka yi ko mafarkin da aka faɗa cewa ga abin da zai iya faruwa. Ana ji ko? Ana kuma fahimta insha Allah. To shikenan da ya gama sai aka tara mitin gaba ɗaya. Abu Jahal ya jagorance su, aka taru aka tara manya-manyan Qurayshawa aka ce to mun ga dukkanku kowa yana da dukiya a cikin waccan dukiyar, da haka ba a yafe wa kowa ba, dole sai ka fito an tafi da kai. To anan ne shi Abu Jahl ya tashi ya musu kudu ba yace a gaya wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar yanzu ta cewa raquman mu irin raquman da Amr ibn al-Hadrami ya taho da su ne aka tare shi aka kashe shi in ya taba raquman mu zai san ya taba bala'i ashe shine ya jangwalo bala'i ya sani ba da haka suka taru kowa sai da ya fito har wa'anda ba a san ransu ba ma sai da suka fito mutum ɗaya ne yace shi ba zai fita ba ashe rabban ba zai mutu a wurin ba shine Abu Lahab عبد العزى kenan ibn عبد المطلب kun ga shi da mahaifin manzo Allah sama duk baban su daya wanda Allah ya tsine wa a cikin alqur'ani shi عبد العزى ibn عبد المطلب shine ake ce masa Abu Lahab wanda da shi da matarsa da Allah ya tsine musu ya saukar da sura akan su suratu al-masad tabbat yada abi lahab wa tab to shi ma kuma ba wai gadara yake kifita ba akwai wani mutum da ake kiransa Al-As ibn Hisham ibn al-Mughira ya shi ba shi da kuɗi a cikin dukiyar ba shi da wato ba shi da kuɗi a cikin dukiyar da Abu Sufyan ya taho da ita to amma ya ci bashin Abu Lahab to sai Abu Lahab ya ce kai to tunda ina binka bashi gashi za a fita yaƙi ni ba na son in fita za ka je ka wakilce ni a madadina in ka je aka dawo a bakatun bashin da nake binka yace ya siya ya biya to a lokacin nan an ba da zaɓi idan kana da dukiya to za a yi amfani da dukiyar taka domin a sallama mayaƙa a je a kuɓutar da wancan al'ir ɗin in kuma ba ka da dukiya to labudda an takuna minan nafir to daga da aka samu wani karin magana na larabawa da idan kai ba ka da ƙarfin da za ka fita yaƙi ko larura ta hana ka fita yaƙi kuma ba ka da dukiya a can sai a ce laisa fil ir wala nafir al'ir ita ce tawagar Abu Sufyan an-nafir kuma su ne waɗanda ake zabura yanzu za su fita sai a ce laisa fil ir wala nafir shi ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko wannan shine karin maganar da ake faɗa da larabci laisa fil ir wala fil nafir to a lokacin sai suka fito da za su fito din sai suka fito a cikin takama da jiji da kai da jin isa da ganin cewa sun fi ƙarfin kowa to anan bari mu ayata ta 45 da 46 mu fara tafsirin su ala ramma karanto mana aya ta 45 waqi'u Allah waqi'u ar-rasul waqi'u Allah wa rasuluhu ka وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ نعم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ فَطَغَوْا وَكَانَ النَّاسُ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ آية تقضى وإذ زينا
لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاهل لكم فلما تراءت الكاتبين فقال
فلما تراءت الفئتان إني أخاف الله رب العالمين إذ يقول
المنافقون والذين في قلوبهم مرض
مرض
والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله هو العزيز الحكيم.
فإن الله عزيز حكيم.
فإن الله عزيز حكيم.
Kuna biyar da mu a cikin suratul anfal din muke zamu fara tafsirin ayoyin gaba ne saboda mun zo daidai su akan tarihi. Allah subhanahu wataala yake wa ati'u Allah wa rasulahu, kuma ku yi wa Allah da'a kuma ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a, wala tanaza'u, kada ku yi musu, kada ku rarrabu, domin in kun rabu fatarshalu za ku samu matsala. وتذهب ريحكم كما دكا فرجنكم زي تفاعيل مكيانكم. واصبروا كما ان شيغا فيلن داغم كجوري كوي حقوري ان الله مع الصابرين للي الله ينا تارا دا ما صحقوري وانا زام قارا فسرات ان دور انتيازو ان شاء الله ما وانا منزو كوي الله كيف زامي سيكو دوبا اسكين القرآن. الله يكي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا, كاركو زمك مروا عند suka fito daga gidansu bataran, wato suna takama da jin cewa sun isa. Domin al-batru shine kana jin cewa ka isa saboda wadatar da Allah ya baka, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin al-Qur'ani na irin wato karninnuka ko kuma nau'o'i na al'ummai da ya halakar wanda batirat maishataha. Alƙarya da Allah subhanahu wataala ya halaka, yace su nawa muka halakar da alƙarya wanda batirat maishataha, tana jin cewa rayuwarta ta yi mata ka, tana ganin ta isa, tana takama. To su ma sun fito ne bataran, suna takama da jin sun isa. Wari'a'an nas, kuma dama Abu Jahil kamar yadda zamu ji caye sai mun zo mun gwada wa duniya, ya shi sun samu wasiƙar Abu Sufyan cewa ya fakira da raƙuman kawai ku koma, yace ai wallahi sai mun je Badar mun yanka, mata sun mana rawa, sun mana kiɗa dan duniya su gane cewa Muhammadu bai kama mana ko raƙumi ɗaya ba. Allah yace to ya ku musulmai, kar ku zama kamar waɗanda suka fito daga cikin gidajensu bakaran saboda takama. Shine wasu malamai suka ce abinda ake nufi da bakaran shine daf'al lil haqqi, suna tunkuɗa gaskiya, ga gaskiyar tana tahowa. Wari'a annasi, da kuma alfahari da nuna wa mutane cewa ko ku su waye, kamar yadda Abu Jahal ya faɗa, yake cewa innal ira qad naja, bayan an ce musu innal ira qad naja farji'u, yace la wallahi la narji'u, na rantse da Allah ba za mu koma ba, hatta narida ma a Badarin, sai mun je inda rijiyar Badar take, wannan harul juzra mu yanka raƙuma, wannan shirabul khamra a shagiya, wa ta'zifu alaina alqiyan, sannan zabiyoyi mata ƴan mata su yi mana kiɗa, wa tatahaddathu alarabu bimakanina, in yi so larabawa su faɗi irin matsayinmu. To wannan abin da ya faɗa kenan. Sai Allah ya ce to ku kar ku zama haka bataran, wari'a'an nas, kar ku fito kuna cikin takama da nuna wa mutane cewa kun isa. Mun duk sanda ka nuna ka isa, Allah zai nuna maka kai ba kowa kake ba. Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kare da a gare shi, yace humul mushrikun, wanda suka fito dinnan sune mushrikai, allazina qatalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka yaki da manzon Allah sama yauma badarin, a yakin Badar. Kun ga muna da hujja kenan ko? Muhammad ibn Ka'ab, Allah ya ji kansa da rahama, al-Quradi, ɗaya daga cikin almajira Abdullahi ibn Ubay ibn Ka'ab, kamar yadda Ibn Jarir ya kawo da al-Imam Ibn Kathir, cewa yace lamma kharajat quraishu min makkata ila badar, lokacin da quraisha suka fito daga makka zuwa badar, sun fito ne bil qiyani, sun fito da wato ainihin zabiyoyi ƴan mata masu waka, wadufuf, da ganguna a wannan ranar. Fa anzalallahu, sai Allah ya saukar da wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah, Allah ya ce wallahu bima ya'maluna muhit, lalle Allah yana sane da abin da suke aikatawa, ba wai baya ganin su bane, zuba musu ido yayi sai sun je madakata tukuna, sannan za su tarar da Ubangiji a wurin. Allah ya ce wa idh zayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum, ka tunawa mutane lokacin da su mushrikan makan shedan yazo ya kawata musu aikin su wa qala ya dinga ce musu la ghaliba lakum alyawma minan nasi yau ba wanda yace ci nasara akan ku wa inni jarul lakum kuma ni ne yau zan zama makwabcin ku zan kiyaye ku daga sharrin banu bakan wa inni jarul lakum walamma tara'at alfi'atani lokacin da tawagar guda biyu da ta musulmi da ta arna suka yi ido hudu ga shedan da ya ce inni jarul lakum shi ke nan nakasa ala aqibai kuma sai ya juya da gudu wa qala inni bari'un minkum yace kai kuna fasa dama yazo musu ne a surar usa abin nan suraqa ibn malik yace to na fasa inni ara ma la tarawna da ya ga malaiku yace ni naga abin da ba ku gani inni akhafu allah inna jin tsoron allah wallahu shadidul iqab allah yace allah fa shine mai tsananin ukuba idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad kutina lokacin da munafikai da wa'anda zuciyarsu cike da rashin lafiya suke cewa gharra haula idinuhum lalle wa'annan addinin su ya rude su suna ganin za su ci nasara amma sai gashi Allah ya sa sun ci nasara din Allah ce wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim duk wanda ya dogara ga Allah to hakika Allah azizun magwayi ne yafi karfin kowa zai isar maka da abin da kake so kuma hakim gwani ne a cikin aikin sa koda kaga kai ka tsara abu kuma Allah ya zaba maka wani kakka da akwai hikima da kwarewa a cikin al'amuran to abin da ya faru shine ci gaba da tarihi da kuma ƙarin haske akan tafsirin wannan ayar wa iz zayyana lahum ash-shaytanu ayata ta 48 al-imam ibn kathir yake cewa fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum izwa wa inni jarul lakum yake cewa shedan ne hassana lahum yazo ya kawata musu ya nuna musu wannan abin da suke ma wani abu ne na kirki la'anahu Allah wa Allah ya tsine masa ma ja'ulahu wa ma hammu bihi wa atma'ahum annahu la ghaliba lahum al-yawma minan nasi wa nafa 'anhum al-khashyata yazo ya zare musu tsoron da ke cikin zukatan su ma min an yu'tu fi diyarihim min aduwwihim bani bakar ina ganin yace musu kwantar da hankalinku banu bakar da kuke tsoro za su iya kawo muku farmaki ba wanda zai zo ya kawo muku farmaki in ne jarul lakum ku kwantar da hankalinku ni zan kiyaye ku daga sharrin banu bakar wa zalika annahu tabaddala fi surati suraqah ibn malik ibn ju'shum sayyidu bani mudlij saboda yazo musu a sura da kamanni na usam na suraqah ibn malik al-mudliji وكل ذلك منه كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا سيفي قبل كاور وايوي تو دان متكايتا كراتين ده بيانن ابين ده يفارو شيني باين سن شريا سنا شيرين تهوا سي اوبنجيدي سبا سي تو اكوي بنو بكر سو بنو بكر واسو ني daga cikin قبيلين da suke maƙwabtaka da Qurayshawa a Makka sune Bakar ibn Abdumanat ibn Kinanata kunga su ma suna da alaka da Quraysh tunda shi ma Quraysh shi ma Quraysh An-Nadhr ibn Kinana ko to su kuma ƴaƴan jikokin Abdumanat ne ibn Kinana kunga Kinana ne ya hada tsakanin Banu Quraysh da Banu Bakar ko to abin da ya faru shine akwai wani mutum akwai tsatsama tsakanin Banu Bakar da Banu Quraysh tuntun a jahiliya me ya faru kuwa sababin yakin da ke tsakanin su shine akwai wani mutum daga Banu Amir ibn Lu'ay wanda ɗane na Haf daga baya shi shi Haf din dan uwan Mukriz ne ibn Haf Allah ya kare da a gare shi daga baya ya musulunta to wannan dan wani mutum daga Banu Bakar ibn Kinana ya je ya kashe shi da ya kashe shi kuma dan uwansa Mukri sai ya ga dan me za a kashe masa dan uwa sai ya je shi ma ya farwa wannan mutumin sai ya kashe shi su kuma dangin sa Banu Bakar suka ce dan me za ka daufan sa sai ya kaure tsakanin Quraishu da Banu Bakar to dama yakin akan yi ne a huta in akai aran gama akai aran gama in watan hajji ya zo ko watan zulqa'dah sai a dakata to dan haka kowace kabila tana kokarin tayi kwantan bauna in ta samu wata kabila ta shagala sai ta afka mata to sai da Qurayshawa suka yi shirin fita yakin Badar kawai sai tunani ya zo musu aka ce to kuma za mu dade mu fita duk mu eba sadaukan mu wayancan lalatattun Banu Bakar za fa su san ba manan kuma za su zo su far mana su kakkashe matayen mu su kame ganima dan haka kawai sai aka yi shawara a fasa fita kawai Abu Sufyan ne san yadda zai yi raƙuma kawai sai ga shedan ya zo shedan ya ga za a fasa fita sai ga shi ya zo a ranar ya fito musu kuru-kuru to amma da ya tashi fito musu kuru-kuru sai ya fito musu a super Suraqah ibn Malik al-Mudliji shugaban Banu Mudlij su kuma suna can a hanyar Kudai wanda shi Suraqah ibn Malik in kun karanta tarihi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita hijira sanda ya fito da Sayyidina Abu Bakar kun san sun fita ta tsarauniya hanya ko tare da Abdullah ibn Uraiq al-Laythi da Amir ibn Fuhaira maula Abi Bakar da Sayyidina Abu Bakar su hudu ba a taba zaton ina za su yi ba kamar yanzu in za ka yi Madina ai arewa za ka yi daga Makka ko ba haka bane ga inda ake shiga mota nan ko ma ina za ka shiga mota dai arewa za ka yi da kai ta hanyar Masjid Aisha ta taho da kai Madina shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai suka yi can saman Makka kamar yanzu kenan ina hotel din da sabon hotel da aka yi na Zamzam wanda yake da agogon nan to in kai bangaren sa kawura can sama kusa da hotel din Sundus za ka yi hanyar Aziziya to nan suka yi suka baude suka fita garu sau to duk wanda yake kai can ba zai ce fita za ka yi kaje wani waje ba sai da ce ko Ta'if za ka yi ko kaza kuma sun san manzo Allah ba zai yi Ta'if ba dabe dade da dawowa ba aka jefe shi aka yi masa kaza kawai ne sun ga manzo Allah ya zara jiki da Sayyidina Abu Bakar sun yi can ba wanda ya san inda za su to da aka tashi neman su aka neme su aka rasa shi Suraqah ibn Malik a lokacin ya hango fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Abu Bakar ya gansu sosai dan haka da labarin an saka musabaka cewa duk wanda ya kamo su Annabi sallallahu alaihi wasallama za a bashi raƙuma 100 ya kalli ruwa-ruwan raƙuma 100 ne ya ce wallahi sai ya kamo su ya bi su da dokin sa yana ta gudu sai da yazo dab da inda su Annabi suke sai Allah ya rike dokin sai ya kasa gaba ya kasa baya ya ji duniyar nan tafiya ta tsiyewa manzo Allah kuma ya ganshi kuma gashi mun kaga koshi kenan ga kwanan yunwa karshe dai ba shiri yace to na san matsalar da ta faru an rike ni ne saboda kada in cin muku ina so ka roƙa min Allah in har Allah ya sake ni nayi alƙawarin ba zan ga kowa inda kuka yi ba manzo Allah ya masa addu'a aka sake shi daga nan da ya ga abin da ya gani kawai sai ya musulunci shi ne shugaban Banu Mudlij Suraqah ibn Malik ibn Ju'shun to kawai shedan sai ya zo musu aka masa kuma sun san mutumin kirki ne yana da daraja yana da matsayi a wajensu sai shedan din ya ce to me kuke tsoro suka ce ah su malam Suraqah za mu tafi Banu Bakar su fada mana ya ce zan shige muku gaba kar ku damu aini mutane na ne Banu Bakar ba za su yi muku komai ba inni jarul lakum to shine Allah ya ce wa iz zayyana lahumush shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum to akai ta tafiya tin is har sai da aka zo farfadiya Badar da ya hango mala'iku sun sauka shi shaydan yana iya ganin mala'iku to su ko wannan wawaye da basu san mala'iku ba ka san ko Bahaushe yace labarin wuta a tambayi tsire dan she gaba da gaba da ita shi shedan ya san waye mala'ika dan haka da ya ga mala'iku iri da muzu na kasa ala aqibai sai girka da gudu suna Suraqa ina zaka kuma yace a inni ara ma la tarawna naga abinda ba ku gani ba inni akhafu Allah ni yanzu ma na koma Allah nake tsoro Allah ya ce wallahi shadidul iqab ai ga masa barna gaba take ya gudu kana da sauran lokaci kaɗan ko na'am ɗora minti nawa kai a kai minti 15 da 40 da wani abu muka fara to shikenan sai suka taho mutanen yanzu ga mun nan muna muna tafiya rindiran Makka ta taho da aka taho sai suka fito daga Makka sai suka yi arewa amma ta tsohuwar hanyar Madina kenan a da har yanzu in zaka tafi Madina salin alin zaka dau hanyar arewa daga bakin Darut Tauhid kawai kai da in kana kallon ka in kana kallon ka aba hagu da Darut Tauhid kenan ko to amma a da yadda zaka yi miƙewa zaka ka dau kamar zaka yi hanyar Jidda in ka je hanyar Jidda to akwai tsohuwar hanya ta Ummul Jud wanda garin zaka kai ka hanyar Hudaybiya daga nan zaka fice ta tsohuwar hanya ta da da ta nan ake bi to sai suka dau wannan hanyar to wannan hanya ita zaka kai ka Yambo kuma ita zaka fitar da kai Badar to sai suka kama wannan hanyar da suka tafi suna tafiya sai da suka je Wadi Usman wata wani wadi ne har yanzu yana nan kuma sunansa Usman wanda ya taba zuwa zai gan shi in dai ka damu da karatu za ka ga an sa Wadi Usman ko yanzu in Allah ya kai ka Makka banan nan to ka duba za ka gan shi Wadi Usman daga nan suka wuce suka je Qadid ko Qudayd daga nan suka wuce suka yi Juhufa inda yanzu ruwa ya canye wajen ake cewa wajen Rabinga to daga nan suna tafiya suna isa Juhufa basu yi wani dogon nisa ba shi kuma Abu Sufyan yanzu mu aje nan sai mu koma can kuma baya tunda yanzu tawaga ta zama nawa uku ko ga tawagan mutum 1000 da makamai ga tawagan mutum 310 ga kuma tawagan raquma 40,000 yanzu waccan ta 300 da wani abu mun aje ta zamu dawo kanta gobe in Allah ya kai mu wannan tawagar mai raquma ta Abu Sufyan ita ce ake sai mata al'id su kuma da suka tabbatar da cewa mutanen Makka sun taho labari ya iso musu cewa sun taho to shi kuma sai ya dinga hila tunda yanzu manzon Allah sama ma ya samu labarin cewa rindinan Makka ta taho ya ji labari sai hankalin sa ya rabu biyu shine ya fara neman shawara hadisin Ubaidah ibn Samit da ma karanta a jiya cewa me ya shawara ku ko mu kyala wannan mabuwa yankan domin da wasu suna cewa ya Rasulullahi Madina budurwa ce ba a taba shigar ta ba kada mu je mu bari a afka mana ayi kaza mu hakura mu bi waccan rindinau wasu kuma matasa suna cewa a ga waɗannan da suka taho da kura ayi kaza mu za lafi ku bani shawara mutanen Makka suka ce a kutsa manzo Allah ya ce ku ban shawara mutanen Madina sai da suka yadda a kutsa din sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda to a lokacin wasu ana cewa a tafin ka annama yi saquna ila al-maut wa hum yanzurun an gane an kulla alaƙar ayoyin ko to a daidai wannan lokacin shi kuma Abu Sufyan sai ya kurde ya dauki wata tokuwar hanya wanda in har manzo Allah kuma zai bi shi to kuma wannan za ta zo ta far masa ta shiga Madina haka sai manzo Allah kuma ya zabi ya hakura da waccan din ya bi wannan to Abu Sufyan da ya tabbatar ya sha ba a kama kora kumi ɗaya ba sai sake rubuta wasiƙa yake a tura wa mutanen Makka shine aka ci karo da su suna daidai Juhufa wasiƙar aka ce gashi nan daga Abu Sufyan zuwa gare ku cewa in dai za ku fito tarar raquman ku ne to ku dakata raquman ku sun tsira ku koma gida to shine Abu Jahal ya faɗi wannan magana ta sai ce la wallahi ba za mu koma gida ba har sai mun isa Badar hatta na rida ma a Badar sai mun isa ruwan Badar rijiyar Badar wa nan har al-juzr mu yanka raquma wa nashrab al-khamr mushajiya wa ta'difu alaina al-qiyan in yaso ƴan mata su yi mana rawa su yi waƙa kuma larabawa su ji labarin cewa ga abin da ya faru shine Allah ya ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas to a wannan lokacin suna isowa dama tunda suka fito ranar fitowar su Abu Jahal ya yanka musu raquma 10 ranar da suka fito Abu Jahal ya yanka musu raquma 10 da aka taho kwana ɗaya akan hanya ana yin kwana ɗaya an zo Wadi Usman din nan da muka faɗa to wancan raquma an cinye su a ranar farko sai kuma aka ce to Umayyah ibn Khalaf wanda shine wanda ya ya siyarwa da sayyidina Abubakar Bilal wanda yake azabtar da Bilal shi ma an kashe shi a wurin shi ma yanka musu 10 yanka musu 9 raquma nawa kenan 19 to da suka taho bayan kwana daya sun zo Kudai shine wuri na point na uku da muka faɗa kuma shi ma wajen har yanzu yana nan da sunan sa duka mun je mun ga wuraren ana zuwa daidai Kudai shi kuma a lokacin Suhail ibn Amr shi ma daga baya musulunta shi ma yanka musu 10 ya zama nawa kenan 29 da aka taho ana baro Kudai an zo daidai wajen gaba teku inda Maliya take kenan yanzu an zo daidai wajen a lokacin Shaybatu ibn Rabi'a ya yanka musu raquma 9 kun ga ya zama nawa kenan 40 ba bi ko 38 to an taho an wayi gari ana isowa Jufa wa'annan raquman 9 sun kare a lokacin Utbatu ibn Rabi'a wato shi kuma sai yanka musu 10 ya zama nawa kenan 48 ko to an taho sai da aka zo Al-Abwa da aka zo Abwa bayan kwana daya a lokacin sai Munabbi da kuma Nabi ya'yan Al-Hajjaj As-Sahmi su ma suka yi hadin gwiwa suka yanka 10 da aka taho kuma ana karasowa kafin a karaso Badar Al-Abbas ibn Abdulmuttalib baba Abdullah ibn Abbas shi ma ba yadda ya iya sai da yanka musu 10 to an taho kuma Abul Bukhtari ibn Hisham shi ma yanka musu 10 da aka zo daidai Badar to a lokacin akwai Ima ibn Rahfa Al-Gifari shi kuma dan anan Badar din yace shi kuma ya aika da gudunmawar guda 10 shi ma aka yanka ya kuma nawa kenan aka ci to ina ganin yanzu sai mu tsaya Uban Allah kai mu sai mu tashi shi kuma manzo Allah sama yayi sannan kuma Allah yayi sai mu karkare zuwa karshe abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh